sansanin muryar Amurka ke magana akan mitoci 17-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakuma Kirri. Wata yarjejeniyar cinikayya da aka cimma tsakanin Amurka da China da kasashen biyu suka sanar lokaci daban-daban a jiya Juma'a zai taimaka wa manoma Amurka su sayi manyan mashinonin noma na zamani, inji shugaban Amurka Donald Trump. Shugaban na Amurka ya bayyana wa manema labarai hakan ne a ofishinsa na Oval, inda ya kwatanta yarjejeniya da Beijing mashahuriya. Jami'an kasashen biyu sun sanar cewa sun amince da huskar farko ta wannan yarjejeniyar, kuma za ta kawo ƙarshen takunkumai da suke kakabawa juna. Jami'an China sun faɗa cewa a cikin wannan yarjejeniyar China za ta ƙara sayan kayayyakin noma da na makamashi da kuma magunguna daga Amurka. A jiya da rana, kwamitin majalisar wakilan Amurka kan harkokin shari'a wanda ke duban yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump ya amince da takardu biyu na hujjojin buƙatar tsige shi a jiya Juma'a, wanda hakan ya zama sharin fage na kada kuri'a cikakkiyar majalisar wakilan wanda ka iya faruwa a mako mai zuwa. An kada kuri'an 23 akasin 17, inda kowa ya bi ra'ayin jam'iyyarsa. Da haka mambobin kwamitin da suka amince da takardun hujjojin tsige shi shugaba Trump din, wanda ake zarga da amfani da ikonsa na shugaban ƙasa ba bisa ka'ida ba da kuma yin kafar ungulo ga binciken da majalisar ke yi. Takardu guda biyu na zargin shugaban ƙasar da sun isa ga cikakkiyar majalisar, inda baki ɗayan wakilan za su tafka muhawara akai kafin wato yuwar kada kuri'a a ranar Laraba. Idan har cikakkiyar majalisar ta tabbatar da kudin da takardun hujjojin guda biyu, wato an tsige Trump kenan, zai kuma huskanci shari'a a gaban majalisar dattawa a sabuwar shekara. Jim kaɗan bayan kuri'ar amincewar da takardu biyun, mai magana da yawun fadar White House Stephanie Grisham ta fitar da wata sanarwa da ke fatali da kuri'ar. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a babban birnin kasar India a jiya Juma'a sun yi arangama da ɗaruruwan ɗalibai masu zanga-zanga akan sabuwar dokar zama ɗan ƙasa, abinda 'yan adawa suka kira dokar ƙinjinin musulunci. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da kulakai akan masu zanga-zanga a wata jami'ar Islamiyya da ake kira Jami'a Milliya Islamiyya da ke New Delhi. Ɗalibai masu zanga-zanga sun jefi 'yan sanda da duwatsu. Ana ci gaba da zanga-zangar a jiya Juma'a a jihar Assam da ke arewa maso gabashi, inda buren ya fara a ranar Laraba bayan madaukakiyar majalisar dokokin India ta tabbatar da dokar zaman dan ƙasar. Kusan masu zanga-zanga 10,000 ne suka kaure cewa abinci tsawon wuni guda a jiya Juma'a a babban birnin Guwahati. A ranar Alhamis ne 'yan sanda a Assam suka harbi mutane biyu cikin masu zanga-zangan, kanin suka raunata wasu 22 bayan sun ki mutunta dokar hana fita da gwamnati ta kafa. Bayan watanni 3 da rantsar da gwamnati na wato gwamnatin wucin gadi a ƙasar Sudan mai jagorancin farar hula, gwamnati dai tana kokarin shawo kan matsalolin siyasa da tattalin arziki a kasar ta Afirka wacce ta kwashi shekara da shekaru karkashin mulkin shugabanta na farko Umar al-Bashir wanda aka hambara da shi a cikin watan Afrilu shekarar 2019 biyo bayan wata wato gagaruman zanga-zanga na kin jinin gwamnatin sa. Babban aiki da sabuwar gwamnatin tafi mai da hankali a kai, inji Prime Minister kasar Abdullah Hamdok, shine fitar da Sudan a cikin jerin kasashen da Amurka ta ayyana masu tallafawa ayyukan ta'addanci. A ziyararsa ta kwana-kwanan nan a nan Washington inda ya gana da manyan jami'an Amurka, Hamdok ya jaddada cewa janye kasarsa daga jerin kasashe masu tallafawa 'yan ta'adda shine babban aiki da sabuwar gwamnati ta mai da hankali a kai wurin gudanar da sauye-sauye. Wannan batu ne yana kawo cikas mai yawan gaske ga ayyukan da gwamnati ke yi, baicin basussuka da kuma saka jari, a cewar Hamdok. Ya kara da cewa wannan wani batu ne da dole a magance shi.
Nan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Honorable Saudatu Sani. A wata hira da suka yi da wakilin murya Amurka Baraka Bashir a lokacin wani taro da aka yi a Kano, Honorable ta yi kira ga matasa akan su kasance masu neman ilimi, ta kuma ba mata musamman matasa masu sha'awar shiga harkar siyasa shawarwari. Ga dai yadda hirar su ta kasance.
Sunana Honorable Saudatu Sani. A wannan zuwan da nayi nazo ne a matsayina na shugaban tsofaffin ɗalibai na Dala, wato National President na Dala Old Girls Association. A gurguje ne ban ga miki shani na makaranta a Dala. Na gama kuma alhamdulillah da nasara, na kuma je Ingila ne karatu, na kuma dawo ne Kaduna Polytechnic.
Na aka kanta a Ingila.
A lokacin na yi home economic management ne, amma da na Kaduna Polytechnic sai na yi HND a Nutrition and Dietetics. Da na gama na je na koyar, na kuma zama DG Women Commission na Kaduna lokacin Better Life, na kuma chairman na Lere, na kuma koma ne yar majalisar tarayya shekara 8. Sannan gama kuma na zama mai ba shugaban kasa shawara a fannin majalisa, wanda kuma anan ne na gama yanzu na zo na zama president din Dala.
To gashi dai an yi gwagwarmaya, an yi karatu har an zuwa wani babban matsayi. Shin haka aka tafi babu ƙalubale tun daga shi sai da kika yi aure sun da kika fara karatu?
To ita rayuwa ai take take da ƙalubale, amma an ga samu miji mai wanda yake goyen bayan ka, kuma ka samu kyakkyawan tarbiyya daga gida, baka rena mijin nan ba, baka dauki wannan ilimin naka ya zama abin mashi izgilanci ba, ko mashi rashin kunya, ko kuma rena iyayenka, ko kuma rena iyayenka, kin ga kuma zai tafiya da kai. A cikin wannan ina karatu, ina aure, ina haihuwa, ina karatu, ina aure, ina haihuwa, har ina yasa na gama na haifi aya 5, yanzu gashi duk sun gama, kowa Allah ya ba shi inda yake, ina da jikoki 15, kuma gashi ne alhamdulillah.
A wajen aiki, farkon fara aiki yayi aka tsinci kai a wajen aiki?
To farkon fara aiki na koyar ne a makaranta shekara 5 ina Essence International School, ina koyarwa. Lokacin da yara suke kanana, gaskiya na tsaya na zauna da su, na koyarwa ne. Mun ga har yara na suka shiga secondary school, sai daga nan kannin mahaifina ya shiga takarar gwamna a Late Dabalere, da ya ce ya bani Director General Women Commission. Daga nan Brigadier General Lawal Jafar Isa dan Kano ne ya tura ni Lere ne zama chairman. To daga nan dai duk dalilai
da ake da kike chairman, ya kika yi aiki da maza?
Wallahi
mata sukan fuskanci kalubale idan suka kai dan kololuwa, sai kiga suna samu matsala, ba a ba su hadin kai, ko ana takura su, ko ana nuna cewa ba za su iya ba.
To a da farko dai suna tsammanin ba zan iya ba, amma daga baya sai suka gane cewa na ma ku iya mazan iyawa, kuma ni ban raina su ba. Idan kika raina su, kika nuna su kuma ke wacce ce, sai suna mafi isa ba. Da darajawa da girmamawa, har Allah ni ba na jin tsoron su ba wanda ke jin tsoro na aikina da kowanne kuma na ba su darajar su kuma har kwanan gobe mutane da rasa su ruwa
to kin ce kin yi aiki karkashin mulkin baban gida ko Better Life
eh sosai kuwa
shi ma ya aka yi wannan aiki
to ai ina da rashin jinna women commission lokacin Better Life ne wallahi mun ji dadi Allah gafarta ma maryam baban gida ta dauke mu kamar ƴaƴanta ta yi mana tarbiyya a lokacin nan kuma ta koya mana duk inda kake ka daraja na gaba da kai ka daraja mijinka especially domin kana hudar jama'a dole ka daraja miji ba wai yana zaune sai ce a kwashi ciki jaka a ce na sai na dawo bai ma san da ka je ba wajibi ne mata ma'aikata su daraja mazajen su in sun daraja shi ma zai taimake su
to a Better Life din an koya mata sana'o'i da sauransu idan aka kwatanta tsare-tsaren inganta mata a wancan lokaci da wannan akwai bambanci an dora ko ku kasa ake yi
to ni dai bazan ce ba daura ba amma dai muna zaman zaman kafata
makabarta
kowa ya san halin da ke ciki kin san makabarta kowa a cikin kabarin shi bai ba to yanzu sha'anin mata gaskiya da ake ciki ne ba mu san me yasa an daga wannan sakan mata ba magana ake kai har yanzu mu gani a hannun mu ba
to ba ku ba da shawara tunda ku kun yi wannan aiki
to san da mu
ai kamun ludan da sauransu
ba gizan ce muna da ƴan dalan da za su iya ba da shawara ba a sasa a ciki in ba sa gaba ba ka tsala kana ba da shawara ba sai ka zama hukunci ba ma za su hannun shawara
ba
gashi muna bayarwa yanzu ɗauka irin ma'aya da wannan maganda muka wanda ra'ayi abinda muke cikin nan a ɗauka irin ma'aya mata tun daga irin makarantu da ala tun daga nan za a yi trainin yara a fita da 'yan mata masu ƙoƙari masu ƙwazo har a kai ga mun je ga ministoci mun je ga 'yan majalisa mun je ga inshi in Allah ya da yanzu muka dun sai gashi muna deputy governor mace
to a ƙarshe me za a ce wa mata musamman mata na zamani
to matan zamani kullum nakan ce idan kina da ƙananan 'ya'ya aka ki shiga siyasa
saboda
za ki shuta da su ba ki tsaki duba su ba siyasa wani abu ne mai kima 100% attention in ki shiga siyasa gaskiya ba ki tuba 'ya'yanki ba in kina da ƙananan 'ya'ya
to kenan mata ba za su shiga siyasa ba
za su shiga ki bar 'ya'yanki su dan girma sai hankali wannan kowa na ce zan iya faɗa da kowa akan wannan ba kar ka bar ɗanka jinjiri ka tafi siyasa domin taron siyasa za a yi mutum har ƙarfe nawa ne ke bi gida kinu ba ɗan jinjirin ki ba you cannot compromise your child saboda siyasa kin tashi yanzu kin zo kin aikin ki a gidan radio kin kuma gida ƴanki za su so oyo kina zaune da mijinki kuma ƴanku tarbiya amma siyasa wani abu ne kina zaune a nan garin ana cikin mutum za a ce abu ne ba ta so an ce duk ku tafi Abuja ya saki saboda kullum daga matasa ƴan mata siyasa ba ta so bace in sa da ƴaƴa ƙanana in sun ƴaƴa sun girma sai su yi because wa ina ayin da kika matarbiya su za su da kin tsufa su duba ke in gojin watsa su in kika tsufa su watsa da ke
to ma sauraro anan zamu da sa'aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin honorable Saudatu Sani da kuma Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da ma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
to su an tarayya sun san da in an yi zabe ba cikin kalkashin sayini kin ga nasu ba ko kuma da jaran huskan da sun kai maka electoral babu su da dama ko guda na cin zabe
ba mu da wani fargaba bisa kan zabe saboda mun san da abin da mun kai makasar na a wannan mulkin da shugaban kasa Alhaji Mahmud Isu yake
article 2 na kota electoral yana kundin zabe yana cikin wa'anda ba mu yarda shi ba article 8 na cikin wa'anda ba mu yarda shi ba article 41 suna da yawa wa'anda har yanzu mun kace ba mu yarda su ba
amma da tension mai kawo shi ai yanzu abin da muka danga yayi wanda tension yayi a lokacin sa
tension Muhammadu ai bai kaman kuwa
jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya wannan sabon shiri na tsaka mai wuya shin ya kamata a ce bakin mutane ciki har da waɗanda ba 'yan siyasa ba har ma da turan da suke 'yan kasashen ƙetare ne a ba su shiga cikin zaurin yi wa siyasar Nijar kuskure ma kuwa abinda ya hada da maganar zaɓe mai zuwa sannan ta wuce hanya ne mutanen Nijar din suke kallon garkamiyar da aka yi wa madugun yan siyasa Muhammadu a gidan yari.
To ni sunana Abdulkadir Muhammad wanda aka san da suna mai dalili namu. Ba ni tamahar kamar wata kiyayya ce ko wata hamayya ko wata rashin jituwa tsakanin bangarorin biyu. Al'amari ne na shari'a. To ita kuma ka san an ce sabanin hankali ce. To kuma idan mai bibiyar kafofin sada zumunta na zamani ya lura dama an san hakan ga al'amarin za ya kasancewa inda ma wasu ke kwatanta kamar wata shiryayya ce aka yi.
Aminu Isaka kakin matasa na modern FA Lumana Africa. Wannan abin ba abin mamaki ne ga wannan Sahan Muhammadu. Han Muhammadu mutum ne wannan mai biyar doka da oda. Duk da shaidan din da ake sa da sarauwa yace zai zo shi muka kan shi ga hukumomin shari'a na kasar shi kuma haka an kai kowa gani ya shaida kai tsaye ba mai labari. Wannan alamari babu wani kallo zamu sai mu ce ya tabbatar da lalle Hamma Ahmadu mutum ne mai aiki da doka, mutum ne mai darajanta hukumomin shari'a kasar shi. Ko da bisa ƙarin zartan ba zai shahi tahiyyar jam'iyyar mu ta Modern FA Lumana Africa. Modern FA Lumana Africa party ne wannan ya saba da abubuwa. Ko kaɗan wannan abu ba zai taɓa rayuwar Modern FA Lumana ba. Lumana Allah ya talo ƙara ci gaba da ta kai. Kuma sannan salon samun abu da zai dawo shi iske ta lafiya na ɗauki abin shi kuma a je ai kokuwa da kamata da kowa. Ka gane? Don ku babu wani daurin kai bisa tahiyyar Modern FA Lumana kuku bisa miki iya samu ba abin da ya samu Muhammadu sai iko Allah don da duniya ta shaida shirin ne.
To ko bayan kokarin amsa ita wacce tambayar ta farko da muka bude shirin ne da ita na cewa ko ya kamata bar baki da kuma tura su shiga cikin kokarin yawa siyasar Niger Kwaskwarima. Wannan shirin ne zai tabo fannonin dokar zabe da su yan adawar Niger din suka ce su sam ba za su yarda da su ba. Kuma shi yan adawar Niger ba su yi kasada ba a daukan dukkan burin su na cin zabe mai zuwa su dora akan mutum guda Tilau Ahadin. Duk wannan suna cikin batutuwan da muke son mu tabo su yau a ci gaba da muhawara da wakilin mu na Yamai wato Sulub Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin mutane biyu da suka hada da Sani Muhammadu na jam'iyya mai mulki ta PDS tarayya da kuma Bana Ibrahim Kazana na jam'iyyar Adawa ta Lumana. Bari su ne share mana fage da tambaya da yau shi wakilin jam'iyyar mai mulki ta PDS.
Adawa na ganin kamar kun ba ku son a tsaya a yi zabe na gaskiya saboda kuna ganin akwai wuya yi galaba muddin talakawa ne za a tsaya a tambaya su ka kaura
kwana
saboda wani
dan kwana in an kace ba ai duk wanda ya san kasar ne ya san da ai ba haka take ba ka muke zawa ga hin shugaban kasa Alhaji Muhammadu su muke zawa ai ba haka take ba kuma kowa ya gani kina a tace a tace na ci gaba wanda kasar nan ta samu dan haka mun muna da abin da in lokacin zabe za mu tafiya mu yi tallan shi ga al'umma dan saboda al'umma su sake bamu yardan su
ba ku da fargaba
ya nemi fargaba nemi tun da demokradiya ce ake yi kuma demokradiya tana da dokoki da an kai kuma mun yi su ma yanzu haka rinjaye a majalisa mu abu guda muke so da su su bar abubuwa na wanda su yi abu da girma saboda yanzu kaga zawa ta shugaban su Muhammad ya zaka ni abin da ya ne dadi a matsayin na yan rinjaye shi ne fair play wanda in kungiyoyin siyasa ka fadai na rinjaye su ka nuna haka ne take so sunan adawa da ni da yan barwa kowa dai kokowa dai kanan gai ya kawo gudun mashi ne don cigaban kasa
ya za a yi zaman nan sahanin idan kai la'akari cewa kai kana kwatanta bangaren rinjaye na ganin zaman sai NDP ne za a yayin da su kuma yan adawa ke gana a dole ne a samu shigowar wasu waɗanda ba ƴan siyasa ba har da ma wasu wakilai na kasashen waje su kasance a matsayin shaidu.
To ai ko su yan bitan ma a shawararrun da ake a sayan bitan samun wakilai na addinai suna nan duk da abin da aka nage saboda kasa ne ake ma kai sanin mu tsari na demokratiya tsari na rinjaye ai ka gani ko a kasashen duniya manyan kasashe na Amurka da ake ma demokratiya ai kana gani in kana ina zuwa
ka bibi
ba ai gaskiya
ba ka tsari
bismillah
yanzu sanin tambayar da nayi har yanzu bisa kan ta mun ka
ta'ama
shi prime minister kowa ya shaida ran ne gaban yan jarida yace an samu sulhu bisa kan kakan da za a kafa committee wanda ke sa a tattauna bisa kan matsalolin Niger. Shi prime minister Brigid Afini kowa ya gani shi. To yanzu kai maganganun da ke gai ka share duk abin da prime minister Brigid Afini ya gai su ne kace ina zuwa bari in baka misali guda kace dai kai har yanzu zancen da kake yi kai zancen sayan da kake yi shi kuma prime minister sai da ya yarda gaban mu kuma gaban an Niger da cewa wani sabon committee ne an kawo wanda ba sayan da ba wanda kuma yake ba dama fararen hulla su zo su zamna cikin wannan shedu wannan da yanzu da kai watsi da su shedu na kasashen waje shi prime minister ya yarda da shi tunda ya sashi cikin aritan da ya dauka to mu su abin da muke so ku kwatanta ma ɗan Niger da masu sauraron muryar America wai shin ku PNDS kun yarda da cewa sulhun nan kalkashin sabon committee ne wanda ba sai NDP ba ko ba ku yarda ba tambaya guda in lokacin da amka baka magana sai kai bani amsa duk maganganun da kake yi su ne kun ka shayi tunda mun ka fara muhawara bisa kan harkar zabuka masu zuwa sai dole an bi ta ra'ayin ku ai ina son ka tuna wani abu kurko da dai kace wai mu mun ka kafa Hussein DP a wanda ya kafa Hussein DP kalkashin Tanja Muhammadu na MNS dai ne kuma MNS dai na tare da ku har yanzu kenan ko nan baka yi musu adalci ba parce que MNS dai na tare da ku lokacin an ka kafa Hussein DP a 2004 ai lokacin nan adawa kuke za mu je zabe na 2004 ne kun ka ga wa'ansu abubuwa da an ka ce za a shirya gyaran huska da za a yi kun ce ba ku yarda da su ba shi Tanja Muhammadu
suna adawa
Tanja Muhammadu ai bai kaman ku ba bai ce ba a ni ke da nauyin in sa kasa kalkashin dokokin kasan da an ka yarda da su ba mu ja da baya ai bai ce haka nan Tanja Muhammadu shi ya ba prime minister Muhammadu umurnin cewa a yarda da shi kuma an kai gyaran huska wanda kun ka yarda da shi shekaran je cikin takardar da mun ka tura wa prime minister sai da mun ka tunatar da shi article 12 na code electoral
kundin
zabe yana cikin wa'anda ba mu yarda da shi ba article 8 na cikin wa'anda ba mu yarda da shi ba article 41 suna da yawa wa'anda har yanzu mun ka ce ba mu yarda da su
sanin ko da yake watakila zaka so ka ce ka bashi amsa amma nahi son mu tayi kai tsaye saboda maganar lokaci shin waya kuke ganin zaman nan na sulhu zai yiwu daidai lokacin da jagoran yan adawa ke kulle gidan yari
wannan wani abu ne tun daban shi ai madugun adawan kanshi ya sani tun da ka gani
abun bai da nasaba da siyasa
abai tun da gashi na aishi da kanshi kaga da kanshi kanshi yazo yan neme ya zo shi kuma ya zo kuma ya zo shi ta shi ida me yake cewa wannan wa'adi na hukunci wanda aka mai saboda kun san dokoki na tahiyyar da demokradiyya da suka ce akwai mulki na zartarwa na gwamnati akwai mulki na majalisar dokoki akwai mulki na shari'a ko wani mulki da nashi inci daban kuma da yadda yake tahiyya mu abin da muke fata Allah ubangiji ya sa kasan nan ta samu kwanciyar hankali mu ba mu so mu ganshi a haka nan ba ai ba shi dai bane ai ba shi dai bane wanda wannan matsalar ta shafa kuma ai akwai mutane da yawa wanda suka manyan mutane ne akwai ministoci akwai manyan akwai sojoji akwai directors wanda suka wasu sun makare kasan nasu kuma kowa ya sani ni dai ban san in dawo cikin wannan zancen saboda wannan zancen ni ina ganin kaman ba zance bane mu wanda ya kamata mu yan siyasa mu shi wanda bai da alaka da harkan siyasa wannan harka ce ta rayuwar shi can ni dai ina hurin cikin abinda ni gani yadda ɗan siyasa suka yi a zuwan shi suka zo suka yi ta'aziyya bisa abinda ya faru ni kanka yana nan ganin kafin yake zawowa ma mun yi kungiya da sunan biromu na ƙasa na matasa na tarayya mun je har gidan muka yi ta'aziyya mu saboda mu musulmi ne kuma Niger mu haka wannan al'ada ce muka gada wannan abun na yi hurin cikin shi na ji daɗin sosai kuma duk ɗan Niger har ƙasashen waje suna ganin cewa wannan abubuwa ne wanda suke ba da alamu. Mai gwada ce wadda mun karihin kanun zukocinmu da suka ga abinda ya shahi al'adodi namu da tabi'o'i na mutanen kware wanda an ka sani.
Wannan ba abu ne ba da wasu suka yi kawai dan dai a gani a ce ai sun yi.
A'a, haba, ai mutuwa tana kan kowa, kamar mutuwa da aihuwa da suna da biki duk suna wuyi kan kowa, duka abubuwa ne wannan sabgogi ne wanda suke zuwa ne suke. Allah ne ke kawo su kuma in sun ka zo muna amsa su a yadda suka zo. Ba mu da ƙiyayya mu a siyasance, yani hamayya ce muke yi saboda kowa yana son ya gwada ma ɗan Niger shi gwani ne. Don ka cikin wannan kokowa ce muke da muke adawa kuma yanzu Allah ba mu sa'a kuma muna nan ga kyautata ma ƴan ƙasa muna kyautata su cewa ƴan ƙasa ƴan Allah ya so kuma in lokacin ya yi za su sake ba su ɗauki amana su sa ga hannunmu saboda suna ganin muna nan ga kyautata. ta musu saboda in ka dibiyo matsalolin da ke faruwa tun da aka samu matsalar Libya yawa.
Bana akwai wasu abubuwa biyu muhimmai da ake ganin sune ke sanyawa ƴan adawa kuna ci gaba da jayayya akan maganar sulhun nan da ma maganar tsare-tsaren zabe. Na farko ana ganin musamman masu mulki na ganin ba ku shiryawa zuwa zaben nan ba shi yasa kuke jayayya. Sannan na biyu duk kokowar ku taje ta zo ba zai wuce kuna yi bane saboda mutum guda maganar takarar Hamma Ahmadu da ke fuskantar barazana daga shafi na 8 na kundin zabe article din nan.
To gaishe ku. To a shirin karshe da zamu kawo muku rana a cewa Allah ya kai mu zamu amsa tambayar da aka yi a kan ko ƴan adawar Niger ba su yi kasada ba daukan burin su na cin zabe mai zuwa su dora shi akan Hamma Ahmadu kawai. Zamu kuma ji tasirin rashin tsaro akan siyasar ita wannan muhimmiyar ƙasar ta Afirka ta Yamma da kuma dai sauran batutuwa. Kafin mu bar ku bari mu gode wa su baƙi namu wato Sahani Muhammadu na PNDS tarayya da kuma Bana Ibrahim Kazana na jam'iyyar Talimana haɗe da shi Suleiman muna bar mu wakili namu kina Aisha ya mai da shirya muhawara ɗin ya cillo mana ita nan Washington. Daga Washington ɗin Najib Mustapha Sakwato ne mun ba ku lafiya.
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
Kyawun gina safe tauna sararar ciki matar Bauchi. Thank you.